sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Dubin da bata Palestinawa da ke samun mafaka a Shifa asibiti mafi girma a yankin Zirin Gaza na ta tserewa a ranar Juma'a bayan wani hari da dakarun Isra'ila suka kai da ya fada a farfajiyar asibitin. Dubin da bata mutane ne da yake fakewa asibitin a cewar Ashraf Al-Qidra kakaki a ma'aikatan lafiya a yankin na Gaza. Hotunan bidiyon da aka yi ta yadawa a kafafen sada zumunta da sauran kafafen yada labarai suka tantance sun nuna yadda mazauna asibitin suke cikin yanayi na kimuwa suna guje-guje a asibitin na Shifa inda nan ne mutanen da suka fice daga mallansu suke kwana. Ita dai Isra'ila ta ce Hamas na da maboya a ciki da karkashin asibitin har ma kuma sun kafa wata cibiyar bada ubanni a karkashin sa. Hamas dai da hukumomin asibitin sun musanta wannan ikirari na Isra'ila. A gefe guda kuma hukumomin da ke ayyukan agaji na Majalisar Dinkin Duniya a yankin na Gaza sun ce jama'a sun shiga matsanancin yanayi yayin da adadin fararen hula da ke mutuwa ke karuwa. Hukumomin sun kuma ce ma'aikatan agaji na Majalisar Dinkin Duniya da ke mutuwa sun kai wani shalle da ba a taba gani ba yayin da unguwannin yankin ke ta fama da harin bababamai. Lamarin da yake hana ba jama'ar damar su je su karbi agajin ruwa, abinci da magunguna don tsira da rayukansu. Kakakin ofishin da ke kula da tsare-tsaren ayyukan jinkai James Lack ya faɗa ranar Juma'a cewa daukacin yankin na Gaza na cikin duhu ne tun daga ranar 11 ga watan Oktoba bayan da aka katse ayyukan samar da wutar lantarki aka kuma hana shiga da man fetur zuwa yankin. Isra'ila ta kaddamar da hare-harenta a yankin na Gaza ne tun bayan harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya halaka mutum sama da 1,400 mafi akasarin su fararen hula. Kazalika Hamas ta kama mutum kusan 240 waɗanda take garkuwa da su. Amurka, Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai da ke yammacin duniya duk sun ayyana Hamas a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Gwamnatin Somaliya ta yi gargaɗin cewa mai yiwuwa ibtila'in ambaliyar ruwan da ya raba ɗaruruwan dubban mutane da mahallansu ya zamanto ibtila'i mafi muni da aka taɓa gani cikin gwamman shekaru idan har ƙasashen duniya ba su kawo ɗaukin gaggawa ba. Yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka a ƙarshen makon nan, shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a Somaliya Muhammad Muallim Abdulle ya yi kira ga 'yan Somaliya da ke zaune a ƙasashen ƙetare da sauran ƙasashen duniya da su kai wa ƙasar ɗauki tun kafin al'amura su dagule. A cewar shi, ambaliyar ruwan ta halaka mutum 29 sannan ta raba mutum sama da 300 da mahallansu a kudanci da tsakiyar ƙasar ta Somaliya. Hukumomin ƙasar sun ce kudu maso yammaci da jihohin da ke yankin Jubbaland ne lamarin ya fi kamari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Pakistan ta tsawaita wa'adin takardun izinin zaman 'yan gudun hijirar Afghanistan miliyan 1.4 a ƙasar bayan jinkirin watanni 4 da aka samu. Yanzu gwamnati ta ba su halin da zuwa ƙarshen shekarar nan, wanda yake ta ki yadda ta dakatar da shirin da take aiwatarwa na mayar da waɗanda ba su da takardun izinin zama da sauran 'yan wasu ƙasashe inda suka fito. Wannan sanarwa ta sanya zukatan 'yan gudun hijirar yayin da hukumomin Pakistan din ke tusa yaƙi da marasa takardu a ƙalla miliyan 1.7 zuwa Afghanistan. Wani kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a Pakistan ya yi lale marhaban da wannan sabuwar matsaya da hukumomin na Pakistan suka ɗauka. Ya kuma faɗa wa muryar Amurka cewa jinkirin watanni 4 da aka samu kafin a tsawaita wa'adin takardun izinin zaman 'yan gudun hijirar ya jefa jama'a da dama cikin matsaloli iri-iri ciki har da na cin zarafi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce masu kamuwa da cutar tarin fuka na ci gaba da karuwa tun daga shekarar da ta gabata sanadiyar ɓullar annobar COVID-19 da ta haifar da cikas ga yakin da ake yi da cutar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu duba yadda ƴan bindiga dadi ke ci gaba da addabar al'ummar jihar Naija a daidai lokacin da ya kamata a ce ana tattaro amfanin gona zuwa gida.
Wa halin da ake da ciki duk kauyen da wurin nan da yau gudu da yamma kai ba zuwa ba hakin mamma ba sarakunan mu haka dai yanzu ma magana da nake da kai mu muna a daji da mu da sarakunan mu da hakin mamu sun kuma kwashi dukiyoyin jama'a shanaye da wasu mutane ne umari har sun kashe wani da ake cewa Alhaji Gurgu mai shanu na mallama lalle sun halbe shi yau da sai misalin karfe 10 a rana.
Eh gaskiya daga dai shekaran jiya zuwa yau bandik sun shigo yankin Mashego na suka shigo ta bangaren Ushishi wanda kasi kokari su tsallako shekaran jiya kenan
ba kare kwanci hankali abinci kenan gura bai ce ba gare ka yaran ka gudu kai gudu yaran ka gudu kai gudu to ina ka ga zama kai matsala biye da ba tsamanin girman ta.
To madalla dan bindigar sun kai same ne a yankunan Akare, kwanar Mariga, sawan Mariga, garin Igade da dai sauran kauyuka dake cikin wannan yanki a karamar hukumar Mashegu. Tuni kuma mutanen Igade da hakiman su da sauran jama'a baki daya suka bazama cikin daji don tsira da rayuwansu, kamar yadda wannan dan gudun hijiran ke shaida mana daga cikin dajin.
Al'amari dai yanzu tun daga ranar Juma'a da ya wuce mu dai muna cikin tashi hankali saboda sun shigo ta wajen Akari sun zo sayyadi taimako babaji sun kwashi dukiyar jama'a da jama'a sun wuce da su yanzu kuma yau sai ga sun fito muna wajen kwanan Mariga sun yi sun wado muna sabon Mariga shine suka zo ta Igade idan suka koma mai daya suka yi tabanni suka dawo bisa suka dawo dukkawa suka komo dan guntu a halin da ake da yake duk kauyen da wurin nan da yau gudu da yamma kai ba zuwa ba hakin mamma ba sarakunan mu haka dai yanzu ma magana da nake da kai mu muna a daji da mu da sarakunan mu da hakin mamu sun kuma kwashi dukiyoyin jama'a shanaye da wasu mutane ne umari har sun kashe wani da ake cewa Alhaji Gurgu mai shanu na mallama lalle sun halbe shi yau da sai misalin karfe 10 a rana
da yake yanzu lokacin ɗiban amfanin gona ne. Wani hali kuke ciki kenan?
To yanzu rayuwar da muke ciki kan kayan gona na dibo ana jikin tashi hankali tun da yanzu gonakin ma suna son su gagara zuwa ana son a ciro masara gona bai yiwa balle shinkafa balle wake ko menene dai yanzu na harkan kayan gona za a yi a ciro su ma ya zama gidan bai zama to ina ga zuwa gona gaskiya muna halin ya za mu ya cika halin da muke ciki yanzu na Allah.
Wani hali mata da ƙananan yara suke ciki a irin wannan lokaci?
To mata da ƙananan yara namiji ya buɗa mata ma yanzu risa a ke tururu da tafiki na wani gari na cimma na wani gari suna ɗaukar ciki tare suna yin gama.
Ya za ka bayyana girman wannan matsala?
To wurin namu ya zama karkara duk na jami'an tsaro zai zo mana daga nesa sakamakon da azuwanci an turo su sojoji to basu kawo wurin mu kuma suka yi halbe da suka koma. To babban girman ta gare mu mure ta ɓaci yan mi a ta ɓaci inda ba tsoho ba yaro gida bai zauna wani kiba ba zauna. To ina da rayuwar mu mutum da magidanci da yaro da mata kowa cikin haƙƙi kwance yan kaji motsi ka rawa da gudu abincin ka ma bai gare ka. To ai kaga abu ku inda ka kaiwa ya kai ba kare kwance hankali abincin kenan gona bai ce ba gare ka iyalan ka gudu kai gudu yaran ka gudu kai gudu to ina kanga zama kaga matsala biye da ba tsamanin girman ta ta girma.
Ya ƴan bindigan nan ke yi wurin kuntata muku a irin wannan lokaci?
Eh to lalle wannan ya tsaya suna iya dukan shi ko su dake su wuce shi suna wannan sosai kuwa ko kuma su wuce da su ce sai an ba su kuɗi kuma kuɗin da ba kada. To sai ga gare mu a jami'an da Allah wurin mayan magabatan kasa bi ba mana wanga al'amari mu ba mara kowa dai daga Allah sai su kuma tausaya mu rayuwar mu ga matsayin da Allah ya kai su to Allah wannan karkarar tamu daga tage na zuwa makiyar muna cikin halin ya zamu yi kuma mu ba mara na madogara sai Allah nan sai su Allah su diba a duk irin yadda ya kamata mu samu kwanciyar hankali to Allah sai maka mana da jami'an tsaro wanda za su zo su kula da yankin gana mu domin mu samu matsalar zama da iya mu cire kayan gona mu zauna lafiya da iyalan mu.
Wannan kuma wani basara ke ne a wannan yanki da shi ma ya tsere cikin dajin.
yanzu mu dai bamu gidajen mu sai bamu gidajen
ranka dade ya zaka bayyana girman wannan matsala
to wannan matsala ba karama bane ba ko matsala ne da mutanen gan sun shigo daga kasan kagara suka zo ta wani gari ana cewa Bulangi suka zo ta shanga ta suka zo titin makiyar kinan to daga titin makiyar shi ne suka hawo hanya suka shiga Igede daga Igede suka shiga Maidawa har ta banni Danguntu da sauran da wadisa su dunku ba daga baya suka koma su ketare ta wani gari ana cewa ta banni suka je gushi yanzu maganar garin muke an ce sun ta sama falalle daga falalle sai wani wuri ana cewa shi ka daura to sai garin gabas inda za su tsallake kinan to kaga matsalan gaba karama bane garin kuma an kashe mini mutum guda ma a malama
yaya rayuwa ce kasancewa a halin yanzu musamman yanzu da ya kamata a ce ana kan tattaro amfanin gona
ai yanzu ba ga tabbas ba inda yanzu ina maganar cikin gona ana kwashe mutane ana kashe mutane ana kwashe musu dukiyoyinsu
kamar ba ku sami wani dauki bane daga jami'an tsaro
to mun ga da jira kina tayawa sama amma ba mu ji wani abu da ya kasance ko an kashe su ko an yi wani abu dai muna kira ga gwamnati da su taimaka mana don Allah taimaka mana rayuwar talakawan mu sauransu saboda bai yiwuwa mutanen gaje suna tasowa daga zamfara har su shigo nan su yi abinda za su yi su koma kuma na kallon mutanen nan gaskiya muna kira da taimaka mana don wanga abu inda ba a tsaye da shi ba to nan za a yan watan biyu yankin gama da za a samu kowa dole a jira
shugaban karamar hukumar Mashegu Alhaji Umar Jibrin Igade ya mana karin bayani
eh gaskiya daga dai shekaran jiya zuwa yau bandits sun shigo yankin Mashegu ne suka shigo ta bangaren Ushishi wanda ka su yi kokari su tsallako shekaran jiya kenan amma saboda wani gulbi da muke da shi tsakanin mu da Ushishi ana kiran gulbi na gulbin tabanni da jiwawa to ba samu yadda za su tsallako ba daga can akwai masu kemiu wannan jirgi na ruwa wanda ake tukawa
eh masu yin fito
sai suka kokar suka je jiragen ruwan su gurin guduma har su halbe mutum guda daya za ta wace karan jiya kenan sannan yau da safe suka samu dama suka sake tsallaka ta garin gabas suka koma suka bi ta wani kauye da ake ce ma tashin Jakau sai suka shiga Mashegu saboda suna da masaniya cewa bangaren Igede akwai da shanu suke na shanu na suke bi to sai kokari sun shiga wurin nan kai ga ta gari na suke ta gari Igede suka shiga suka tattara daga Igede akwai wani wuri kilomita 1 da rabi ne muna kiran wurin Rafin Kwakwa akwai shanu Rafin Kwakwa suka tattara shanu Rafin Kwakwa suka ce tabanni akwai su kawai suka tattara dukiyoyin su suka yi kokarin su fita da su abin da ke faruwa a yau kenan amma shekaran jiya lokacin abin ya faru mun yi ta magana da kwamiti na tsaro na jihar Niger domin mu ga tallafin da za su ba mu kuma sun kama dauki a lokacin nan sun tura mana jirage guda biyu akwai sojoji da muke da su a kasa a Mashegu mun ba su abin da ya kamata mun ba su kuma sun kai mana dauki a lokacin sun ma shiga har bangaren Ushishi domin su ga dauki a lokacin nan yan bandi sun wannan ba su ka shigo Mashegu a wannan rana amma ne yau sun shigo sun tattara shanu kuma wanda yake na imani hakan ma ana bibiyan sawun su to sai da Ibrahim ya komai akan wannan haka bayan sun dai
to honorable chairman baya ga satar shanu ko an yi awon gaba da wasu mutanen
yanzu dai ban samu rahoton daukar mutane ba amma abin da ya faru akwai mutum da ya aka halba a wani kauyen Mallamawa labarin da na samu ya bar garin mu na Igede zai koma kauyen sa na Mallamawa suka yi taro da mutanen nan suka halbe shi wanda kan dauke shi domin aka shi asibiti kafin ta asibiti alamar cikawa amma har yanzu makan da nake dake ban samu rahoton an kwashi wasu mutane ba sai da dukiyoyin su in ka lura a baya karamar hukumar Shegu tana cikin karamar hukumar suke da matsalar tsaro amma Allah da ikon shi da tsayi wanda muka yi da gudunmu wanda shine girma gwamnati ke bamu mun dadi ba mu fuskanci wannan halin da ake ciki ba sai daga shekaran jiya zuwa yau mamman mu sun shuka kansu wasu ma sun girbe amfanin gonar su wasu suna kan girbe amfanin gonar su to yanzu kaga wanga abun ya dawo mana wani bangare guda daya daga shekaran jiya zuwa yau
to ko wani mataki kuke dauka a hukumance da ku da gwamnatin jiha dan shawo kan wannan matsala
to maganar tsaro ba abinda mutum zai bayyana cewa ga halin da yake ga matakan da yake dauka bane amma ina tabbatar maka jiyan nan na yi zama da mai girma gafna da ni da mai girma gafna muna zuwa tun karfe 3 na yamma har zuwa karfe 5 na kuma na san abubuwan da muke tattaunawa wanda ke bazan ya bayyana shi a gidan radio ba abin da shafi tsaro a Mashegu local government na yi imani idan jama'a Mashegu za su mana adalci sun san ba mu ba ciki matakan da muke dauka ne za mu samu zaman lafiya a Mashegu local government ba ni tunanin akwai wata local government a jihar Niger da ke daukan wannan mataki ba saboda ni karan kaina victim ne a wannan yanayi ne na rasa mahaifina da ya haife ni haka dauke shi haka rayuwar shi ta tafi a lokaci guda ɗaya muna tare to yasa duk abin da ya tafi magana tsaro ga sabana wasa ne amma wanga hali da ya kunno kai daga shekaran jiya zuwa yau na tabbatar nan gaba kada mutanen Mashegu za su sake karan ku ba ku labarin ga halin da muke shi a Mashegu Allah ya
Alhaji Umar Jibrin Igade shugaban karamar hukumar Mashegu Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Ga da Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron wannan shiri mai tarin albarka na da dan gari wanda gidan radiyon sashin Hausa na muryar Amurka yake kawo muku. Yau shirin za mu ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji Salim Shaba kan tarihin birnin Douala a kasar Jamhuriyar Kamaru.
To bayan an kashe shi Douala Mangabe, to ya kake ganin aka samu ci gaba wajen habaka wannan birnin Douala?
To ci gaba ya faru ne a zamanin duk iyayenmu sun samu fatire a babban kasuwa. Kawan zaki na da fatire, baba na da fatire, duk Hausawan anguwan nan masu hadi suna da fatire a babban kasuwa.
Wato akwai gudunmawa ke da
akwai wannan fatire ne gwamnati ta kafa. Ta ta kafa sai ta ce ta ɗibi Hausawa tukuna, ta ɗibi Hausawa domin a bisa dukkan hakika su suke da aktivitan kasuwanci a hannunsu. Amma kuma akwai waɗansu gurbin masu zuwa in suka zo suna zuwa daga Bonaberi ne, su zo su kwana suna ƙetarowa a lanci su kwana su koma kamar ran Asabar sun zo cin kasuwa. To har suka ƙaura ga baki ɗaya daga Bonaberi suka dawo nan kasuwa suna kwana a bakin patron eskuwa da sauransu domin daidai wurin ne babana ke da patron.
To a kasancewan hakan ya faru, to ya kake ganin yadda har wannan birnin Douala ya koma hannun Ingilishi a wancan lokacin?
To yadda aka yi wato zamanin da Jamus suka kashe Dumbe Douala, yan Douala kuma sun zaba ciransu wato ba su so ba, to amma ba a jayayya da Jama. To shi ne su masu suka yi complain cewa ya kamata Faransa su zo, in Faransa suka zo to shi ne za su taimake su. To zuwan Faransa nan suna da labarin cewa an kashe Rodolphe Mangabel, to shi ne Faransa suka zo. To zuwansu nan shi ya zama sanadiyan da 'yan Douala da Hausawa akai da sidan cewa za a je a tare Ingilishi domin an kira turawan Ingilishi su kuma su yi zuwa renforcen Faransa. Ka ji abin da ya sa kamar kula buke nan
ta zama
shashin Ingilishi daban, shashin Faransa daban. Ka ji yadda aka yi a wancan lokacin depart kenan an raba wannan
Ingilishi
wannan Ingilishi wannan Faransa.
Daga nan Douala aka fara
wannan activity. To duk da haka wannan bai hana Hausawa.
To a kamar wani shekaru
wannan shekaru ni ba zan iya ce maka shekara ba, amma kafin Saint-Candé na so mu gane abubuwa da yawa
kafin shekara
na so mu gane abubuwa ina ƙarami na.
To wannan birnin Douala a yaushe ya samu karbuwa haka har ya kasance cewar a take faɗa daya a ƙasar Kamaru?
To ya samu karbuwa nake tsammani tun kamar min na san Saint-Candé
kamar shekara 1950
da wani abu
da
ba zan iya gaya maka ɗan kanba ko nawa ne ban sani ba.
To kafin a samu yancin kai ne wannan?
Wannan kafin a samu yancin kai ne, kafin a samu yancin kai.
To bayan cin bayan kuma a samu yancin kai ya birnin ya zama?
Wato da aka samu yancin kai ai babun ba sami shi ku ɗauka ba. Tashin hankali akai da kyau, wanda yake tashin hankalin nan ya sa Hausawa su ma sun nemi auto defense wato tsaron kai,
sun nemi
gwamnati ta ba su daman
su
tsare kansu. Aka ce an ba su. To saboda haka duk anguwan nan karfin ya kai 6, to kowa wanda yake bada wannan ba kokari yake da gida
na'am gaji to bayan an samu yancin kai a wadannan irin abubuwa ne wannan birni ya samu daga wajen su wanda suka samu yancin kai musamman an muka dubi kamar lokacin da shi tsohon shugaban kasa Alhaji Ahmadu Ahijo ya yake mulki ko kuma aka bashi mulkin kasar Kamaru
haka eh to ko da yake dai abun haka ya dinga tafiya to amma dai a bisa dukan gaskiya Kamaru bata samu yanci ba tukunna to amma an so magana yanci yancin kai tashi hankali na gaba to akwai anguwina na kaman Akwa kaman Daido kaman Bali kaman Basa wannan su wannan anguwar anguwoyi hudun nan sanannu ne
a binin Duwala
to yanzu daga baya sai aka zo kuma mu din nan muna da wani hujja daban a garin nan sai dai kaman da yace maka ne mu Hausawa
ya muna ne sun zo
ga muna ne kawai mun zo nan domin a tarihi inda na samu labari ne a bakin tsohuwa na ji cewa anguwan nan busa mun din nan mu muka zo da kidan sanyi
ne zai samu shekara na da mutuwa kenan shi
wannan sun ka ma sai na oh yayi kamar 50 da wani
kala 50 da wani wajen rasuwa
rasuwa
na'am baji a lokacin da yake magana nan kana ganin kamar zai yi kamar shekaru na
eh to lokacin da yake magana na ya riga ya girma
eh zai samu kamar shekaru na
yanzu zai samu kamar shekaru 40 da wani abu
a wancan lokacin
na'am
baji to bayan
mutuwar sa fa
eh mutuwar
yawa
na'am
domin shi ma Allah ya taimake shi shekaru dewa
ya yi kamar
to zai kaman dari ko ba wani abu ko da wani abu
kafin bayan daga nan
ya zai kafin ya rasu
magana wato lokacin da yake muka wannan maganan
ina mun magana zamanin domin duk abokanan hiransa sun kare
Allahu
ni kadai na sauri ni ne dan ni ne jikan ni ne abokin hira
ga kake mun hana kana nan kana buga
Allah Allah muna dai muna fama
to ya kace ganin wannan binni na Duwala yanda yazo haka bayan Alhaji Ahmadu Ahijo ya mulke shi a kasar Kamaru ya bari wani ci gaba yanzu kuma wannan binni yake da shi
to abinda yake aku a ciki da gari nan mun yi wauta mu na ce mu wato Hausawa domin waɗanda aka sani kenan a zamanin nan waɗanda aka sani kenan su kuma inda wani suna kira anguwan nan bai samu akwai wanda yake da shekaru kusan 100 wallahi bai taɓa zuwa anguwan nan ba ina raye kuma bai taɓa saka masa anguwan nan ba shi ya ɗauka cewa bai samu dinnan bayan gari kuma yadda muka samu labari an ce zamanin da Jamus suka nemi su kaurar da dukkan indigene su kaurar da su daga Bonanjo su dawo busa mundi ba Hausa kadai bane da Hausawan da yan Duwala da Abo da sauransu dai to aka kaurar da su da aka zo gange sai yan Duwala suka ce su ba su cika ba sai san tsayanan su ba tsayanan Hausa suka yi wo gaba sai dai farmasi dai a fresh cimitiyar din na Berlin suka zo gaba suka fare suka yi masauki a tsohon zango ka ji amsa ke kiran tsohon zango kenan tsohon zango to daga baya suka dinga zuwa kaman Alhaji mai riga Alhaji kan shi mahaifinsu da su Alhaji Abakwato suka karo nan suna karowa kadan kada har suka mamaye anguwan nan kuma zamanin garfawa bin su suke a baya suna ganin yadda suke yi su ma suna kokoya
to yanzu gashi Duwala zama wa bangare
sau kuma
ana ta kokari ta ko ina bulbula wake
a
kaman a wani shekaru ne kaga jama'a suka bulbula wannan binni na Duwala
abinda zan gaya maka an juma na bulbulowa amma wannan karon abin ya kusan cin karfi na domin kusan ce maka a yanzu haka ne muka magana an yi amfani mu waɗannan masu moton nan wallahi kusan ce maka duk masallatan da ka shiga da suna nan duk masallatan da ka shiga suna nan kurub guda babba kowa suke daga arewa suna zuwa nan suna cewa mu ba ƴan arewa bane su ne ƴan arewa to mun ji mahaifinmu mutanenmu duk sun rayuwancinsu a Garwa, Marwa, Gandere, etc. to laifin abun shine sarakuna ne musu kama kariya domin su masu tunan arziki ne suna kawo riguna manya-manya in sun kawo riguna manya-manya sarki sai ce na dauka bashi zaka tambaye sarki bashi ne hello in ya dauka bashi zaman kenan karshe a ce an bashi gida ga gida nan ce masa to yaje in yana so ma zo da matansa da kajin da aka dinga yi suka dinga zuwa kadan finalaman alor suka zauna to sai zama kuma ba a vision kowa sai su domin su adda dukiya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka akwai da yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku, ne lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.